لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yassarewa da horewa ta Ubangiji subhanahu wataala ya sake yassare mana da hore mana wannan lokaci don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid littafi wallafar الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله أرسل متجربة رواء ونمسلاة نتنا واد مالم من السنة الشيخ محمد كبير أحمد أزري الله يجكر صدر رحمة مسلاة دين جنم باجين تشريا كري أجيكين غرين أزري كرم ربما كتاب جهر بوتي نيجيريا yau muna yammaci na 28 ga watan Shawwal hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan Afrilu miladiyyar shekara 2026 muna karatu a cikin babin da malam ya rubuta shi don yin bayani akan wato sababin abinda ya sanya ɗan adam suka fada cikin shirka da kafirci ko kuma bayani akan yadda shari'a ta kausasa hukunci game da wanda ya bauta wa Allah a wajen kabarin wani salihin bawa kuma ina ga a ce kabarin ya bauta wa Allah ba shine babu ma jaa fi taglif min at-taglizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idha abadahu karkashin wannan babi mun karanta nasoshi da malam ya kawo na alqur'ani da hadisai muna karatu a cikin masail mas'alar ma mun yi zuwa mas'ala ta 10 zamu tashi ne kan mas'ala ta 11 wanda malam yace alhadiyata asharata mas'ala ta 11 ذكره في خطبته قبل موته ب5 الرد على الطائفتين اللتين هما الشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد malam yace mas'ala ta 11 a wannan karatu namu zikruhu fi khutbatihi ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hudubarsa qabla mautihi bi 50 kafin ya koma ga ubangijinsa da kwana 5 ar-radd ala at-ta'ifataini yayin da ya ambaci raddi akan waɗannan kungiyoyin guda 2 allataini huma asharru ahli al-bid'ah waɗanda su ne mafi sharrin ƴan bid'a ƙungiyoyin nan guda 2 waɗanda a cikin ƴan bid'a su ne mafi sharri bal ba ma haka ba akhrajahum ba'du ahli al-ilmi wasu ma cikin malaman musulunci sun fitar da su min as-sintaini was-sab'ina firqa daga cikin kungiyoyin musuluncin nan guda 72 da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Wahum rafizatu wal jahmiya, sune ar-rafida wato shi'a al-ithnai ashariya, wal jahmiya da kuma jahmiyawa. Wa bisababi ar-rafidati, kuma saboda dalilin ma shi'a ne, hadasa shirku wa ibadatul qubur, shirka da bautar kaburbura a wannan al'ummar aka same shi. Wahum awwalu man bana alaiha al-masajid, shi'a sune farkon waɗanda suka fara karrama kabari da ginin masallaci. Wannan matsala da malam ya ambata, malam yana ishara ne zuwa ga hadisin da muka karanta a baya, a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya koma ga Ubangiji da kwana biyar, hadisin Jundub ibn Abdullah cikin Sahihu Muslim. Malam ya kawo shi a cikin wannan babi, cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin, kafin ya koma ga Ubangijinsa da kwana biyar, wa huwa yaqulu, naji yana cewa inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalilun, fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, wa law kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalilan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidu alqubura masajid fa inni anhaakum an dhalika. Wannan hadithin mun karanta shi a baya, wanda shi Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu yace naji da kunne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin ya koma ga Ubangijinsa da kwana biyar yana cewa to ni na riga da na kafa sheda a gaban Allah, ina mai salibe kaina daga rikan wani badadi a cikinku, domin Allah ya riga ya rike ni badadi kamar yadda ya riki annabinsa Ibrahim badadi. Da a ce a cikin al'umma ta zan riki wani a wannan matsayi na badadi, to da na riki Abubakar a wannan matsayi. Sai ya ce ku saurara, waɗanda aka yi kafinku al'ummar da suka shuɗe sun kasance suna riƙan kaburburan annabawansu masallatai. Ku saurara, yace kada ku riƙi kaburbura masallatai, ina hana ku yin haka. Wannan hadisin ne malam yake magana a kansa a matsala ta 11, cewa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Ubangijinsa ya ambaci raddi akan kungiyoyin nan guda biyu. Kungiyoyin nan guda biyu kuma malam ya ambace su, yana nufin ar-rafida al-ithnai ashariya da kuma al-jahmiya. Ar-rafida waɗanda su ake cewa shi'a, al-jahmiya su ake cewa jahmiyawa. Duka waɗannan kungiyoyi guda biyu kungiyoyi ne waɗanda suka saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan mas'ala, kuma sannan duk wani tushen barna akan wannan mas'ala daga gindinsu ya fita. Su ne suka dinga rassa, suka dinga kungiyoyi, suka dinga kinkishe bulagurbin koyaye na bid'a, har ake samun ire-iren waɗannan munanan mas'aloli. Shi'a ta karkasu kashi-kashi, hakan nan jahmiya ta karkasu kashi-kashi. To waɗannan kungiyoyi guda biyu malam yace wasu ma daga ciki su ne mafi sharrin kungiyoyi na bid'a. Malam yace wasu ma sun fidda su daga cikin kaso 72 da hadisi ya ambata na kungiyoyin musulunci gurbatattu. Akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shahararre da duka kun san shi, wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa al'ummomu da suka shuɗe gabaninku, Yahudu da Nasara, sun kasu kashi 71 kashi 72, al'umma ta kuma za ta kasu zuwa kashi 73. Sai ya ce dukkaninsu kuma 'yan wuta ne in banda guda ɗaya. sune waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbaina. To wannan idan a cikin 73 ka cire guda ɗaya mai tsira, sauran 70 nawa? Sauran 72. To duka sauran 72 sune ƴan bid'a, ƙungiyoyin ƴan bid'a ne. In ka cire tafiya ta sunna da take kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sauran tafiya na bid'a sune suka kasune kashi 72. To wasu daga cikin malamai idan sun tashi irga 72 ma suna cire Shi'a, suna cire Jahmiya, kamar su ba sa ma cikin musulunci, domin in an ce 72 nan ai suna musulunci ne, wato suna kan bata ne duk da makomar su wuta, amma dai ana irga su cikin musulmai waɗanda suke kan bata. To su kuma saboda lalacewar Shi'a, saboda gurɓacewar aqidarsu, aqida ce wacce take musadama da nassin Alkur'ani da hadisi karara, hakan nan Jahmiya aqida ce wacce take musadama, ina ce musadama ina nufin karo da rashin jituwa da nassin Alkur'ani da hadisi, domin su Shi'a sun tsananta wajen wuce gona da iri a haƙƙin ahlul baiti, sun ɗaukaki ahlul baiti sun fifita su akan kowace irin halitta mai daraja. Wani lokaci hatta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ragar masa akan ahlul baiti, don haka maimakon su aje ahlul baiti a matsayin su na ahlul baiti yadda Alkur'ani da sunna suka karantas, a'a sai suka yi taka haye, sai suka fifita ahlul baiti har akan annabawa. Akwai wani bangare na Shi'a da suke ganin hatta mala'ika Jibrilu wahami yayi da kwaba da ya dauki wahayin ya kai shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wato wahayin suna ganin hakki ne da cancantar Ali ibn Abi Talib. Shi annan sune waɗanda suke ganin cewa Alkur'anin nan dake hannunmu muke karantawa ba shi ne hakikanin Alkur'anin da Allah ya saukar ba, an canza shi, an gurɓata shi. Don haka yadda muke kallon Bible a matsayin ba shi ne littafin Injila da Allah ya saukar ba, haka suke kallon Alkur'ani mai girma. Tare da cewa Alkur'anin nan a cikinsa Allah Maɗaukakin Sarki ya ambaci darajojin annabawa, ya ambaci darajar wannan annabin na ƙarshe, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya tabbatar da Alkur'anin nan zuwa gare shi aka saukar, sannan ya ambaci darajojin waɗanda suke tare da Annabi alaihi salatu wasallam sahabbansa. Amma tunda Alkur'ani shi kansa ba su yarda da shi ba, karantas wanda ke cikin Alkur'ani duka sun sa kafa sun shure, don haka sai ya zam suna tuhumar Alkur'ani shi kansa a matsayin shi ne littafin Allah. To wannan shi kansa kafirci ne mai zaman kansa, kuma karo ne da Alkur'ani. Rashin yarda da shi to ya fi kama da rashin imani da Allah gaba daya, tunda Alkur'ani shi kansa Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, barna ba ta shiga cikinsa tun kafin ya sauka kuma har bayan ya sauka. Alkur'anin dai shi ne Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Allah Maɗaukakin Sarki ce da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkira mana wani zance da ba bamu ce ba a cikin Alkur'ani mai girma da mun kama shi da azaba. Alkur'ani ne ya faɗa haka. To ta yaya za a zo a ce kuma wai an shigar da ba ma manzon Allah ne ya shigar din ba, a ce wai sahabbai ne suka yi haɗin baki suka zare abin da ba sa so, suka saka abin da ransu yake so. Sannan shi annan su ne waɗanda suka yi taron dangi akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka la'anci Abubakar, suka la'anci Umar, suka la'anci ƴaƴansu matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Nana Aisha da Nana Hafsa, ba sa yi da Usman, shi ma suka la'anci shi, suka la'anci da yawa daga cikin nagartattun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka tsinci iya sahabban da tarihinsu na ainihin wato na tarihinsu na na fitinar da ke faruwa da ta faru tsakanin sahabbai da ƙarya da gaskiyar da ke ciki suka tsinci sahabban da suke ganin sun yi tarayya da Sayyidina Ali a cikin rigimar suka ce su ne sahabbai sauran waɗanda duk ba sa duniya gabanin nan da waɗanda suke duniya suka cire hannunsu cikin fitinar da waɗanda suke duniya suke tare da Muawiya suka tsine musu albarka suka cire su daga cikin tawagar sahabbai don haka sai ya zama suna da wasu aqidu banda waɗannan masu yawan gaske wanda suke cin karo da Alkur'ani da Sunna wannan dalilin yasa Alkur'anin ba su rike shi Alkur'ani ba duk dan Shi'a in kaje yana karatun Alkur'ani wannan Alkur'anin suna da wata aqida da suke ce mata taqiyya karkashin wannan aqida ce suna da manhajin su na taqiyya karkashin wannan to suna iya wato bayyana da dukkan abin da baka yi tsammani ba wanda kai yadda da shi kai imani da shi don yaudara amma ba dan gaskiya ba har su haddace Alkur'ani wannan Alkur'ani duk a cikin ƙarya a cikin tafiya amma a hakikanin aqidar su wannan Alkur'anin ba su yadda da shi ba inda sun yadda da shi da sabanin mu da su bai yawa ba saboda ai da yawa daga cikin aqidun su sun saba Alkur'ani sannan aqidar Shi'a ba ma tare da ita ba ta tare da mu ta hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi da ka sani kake karantawa ko 40 hadis ko 100 hadis ko riyazus salihin ko bulughul marami ko umdatul ahkami balle sahihul bukhari ko muslim manyan littafin hadisi kar kai tsammanin kun yi tarayya da su akan hadisi guda daya cikin wadannan su hadisan su ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam hadisan su suna samo su ne daga ahlul baiti isnadin su isnadi ne na ahlul baiti waɗanda suka kirkira na karere su gina isnadin ƙarya su jingina zancen na ƙarya zuwa ga ahlul baiti sananne idan ka dubi littattafan su na hadisi irin kitabul kafi littafin su na hadisi isnadin gaba daya ba isnadin gaskiya bane ba sannan abinda za a karbo na safon na zance ko na aiki sai ka ji ya tsaya akan wani daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka Muhammad al-Bakir ya ce a ce maka Musa al-Kazim ya ce a ce maka Ja'far al-Sadiq a ce maka Ali ibn Abi Talib a ce maka Hussein ibn Ali ibn Abi Talib a ce maka Muhammad ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib a ce maka kaza nan zaka ji isnadin yake tikewa daga nan ne sai a ce maka ya ce sai ka ji an kawo wata shari'a bata kama da ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka sai zama ba mu hada alqur'ani da su ba ba mu hada hadisi da su ba shi yasa shari'ar ma ba mu hada da su ba shari'ar mu daban ta su daban to to waɗannan fiskokin idan ka kalli ɗan Shi'a to akwai malaman da ba su sa su a cikin kashi 72 nan ba ma tunda ba da alqur'anin suke addini ba ba da hadisan suke addini ba dan haka to ta ina muka hadu mutumin da dai baya alqur'ani baya sunna kuma yana musulunci me ya hada mu da shi ka gani ana maganar 72 ana maganar wanda ya yadda da alqur'ani ne yayi wa aya tawili ya yadda da hadisi yayi wa hadisin tawili su ne da irin tawilin su da irin aqidin su da irin manhajin su suka kai 72 amma wanda alqur'anin ma bai yadda da shi ba hadisin ma bai yadda da shi ba to ta ina muka hadu ai mu da shi ba dangi bane don haka shi yasa wasu malaman ba su dauke su ma daga cikin zumurar musulmai ba sannan haka jahamiyawa mutanen da Jaham Ibn Safwan yake inkishe su aqida ce wata aka gina ta akan korewa Allah madaukakin sarki sunaye da sifofi an korewa Allah sunaye an kore masa sifofi Al-Qur'ani kuma yana cike da sunayen Allah da sifofin Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha
Allah madaukakin sarki ya tabbatar yana da sunaye sannan alqur'ani cike yake da sifofin Allah wa huwa al-ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim inna allaha kana aliman hakima inna allaha kana tawwabar rahima wa huwa al-azizul hakim wallahu dhul fadl al-azim da sauran sifofi da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da su a cikin alqur'ani galibi a ƙarshen ayoyi duka suka shure waɗannan sifofi duka suka tsaraice Allah daga sunaye suka tsaraice shi daga sifofi to raba Allah madaukakin sarki da sunayensa da sifofinsa daidai yake da kore shi to sai kuwa daidai yake da kore shi daidai yake a kai yanzu me yake kai idan ba suna ba siffa kai yanzu idan ba suna ba siffa me yake kai babu hakikaninka shine me sunanka da siffofinka shine hakikaninka to balle Allah subhanahu wataala mahallicin halittu wanda yafi kowa cancanta da suna yafi kowa cancanta da siffa sannan imani a wajensu ba shine imani a wajenmu ba su imani a wajensu da dai zuciyarka ta san akwai Allah ka zama mu'mini dan haka ba bambanci a imani tsakanin Abubakar da Fir'auna a Fir'auna ya san akwai Allah wajahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulmun uwa idan kana karatun aqidar ahlus sunnati wal jamaa zaka ga yadda ake matsawa a babin imani ana matsawa wajen kasancewa imani ya hada aikin zuciya da aikin harshe da aikin gabbai zaka ga an matsa akan wannan zaka ji ana cewa al-imanu qawlun wa 'amalu wa i'tiqad imani furuci ne da aiki da kuma kudurin zuci su suke haduwa su zama imani aka maka dalilai daga alqur'ani aka maka dalilai daga hadisi a kuma yi maka bayani yadda zaka gane har ka fahimci cewa ba zai taba yiwuwa ma imani ya tsaya ba da aiki ba tunda a wani lokacin ma alqur'ani ma ya kira aiki imani da Allah ta'ala ya ce da Allah subhanahu wa ta'ala kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ da Allah yake bayanin al-qibla an canza al-qibla daga masallacin Qudus an mai ta masallacin Ka'aba Allah yayi haka domin ya ware tsakanin mu'mini na ƙwarai mai biyayya da mu'mini wanda yayi imanin ƙarya idan an bar Qudus an bar kan ra'ayinsa dan haka ba zai bu ba daga nan za a ware tsakanin na gaskiya da na ƙarya da wanda yake bi ko ina ma aka ce a kalla da kuma dan kabilanci wanda yake dan ra'ayi ba yana imanin ne don yarda da Allah ba yana imanin ne dan wasu abubuwa na imanin sun zo daidai da ra'ayinsa to mun canza al-qibla dan mu bambance dan mu ware maka gyauro waɗanda ba da gaske suke binka ba amma kuma Allah ta'ala yace ka sani cewa sallar da kuka yi da kuna kallon masallacin Qudus Allah ba zai tauye muku ladanta ba shine wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum Allah bai kasance mai tauye muku ladan sallar ku ba sai yace imanakum yace salatakum Allah bai zan mai tauye muku ladan sai ya ce imanakum yana nufin salatakum ladan sallar ku da ya ambace ta da imani don a nuna maka cewa imani aiki aiki imani to amma su jahmiyawa suka tafi akan cewa imani kawai mujarradul ma'rifa kawai iya ma'rifa shine imani shi yasa da yawa daga cikin yan bid'ar yanzu waɗanda suke da alaka da waɗansu aqidu ko tijaniya ko qadiriya ko kaza da suke wato wasu abubuwa da sunan hakika suna bautar wani Allah da sunan wani manhaji ko da sunan wata aqida tasu duka burkushin jahamiyanci ne saboda shi Allah kawai da zaran ka san akwai Allah to shikenan ka gama da shi basu dauki bautawa Allah shi kadai a matsayin dole wajibi ba kafin mutun ya zama mai imani da zaran ka san akwai Allah to ka zama mai imani to shi yasa suka dauki mai imani masu imani dukkan su bai daya suke a cikin da'irar imani haka jahamiyya suka dauka so jahamiyyan nan batin haka sun zo suna ganin ranar alkiyama ba wani zancen ganin Allah ba wani mai ganin Allah ranar alkiyama sun kore wannan jahamiyyan nan sun zo ma suna ganin cewa ba wani zancen khalidina fiha abada wai za a shiga aljanna har abada ko za a shiga wuta har abada su a wajensu aljanna za ta kare su a wajensu wuta za ta kare akwai lokacin da za a gama shikenan aqidu ne irin waɗanda idan kai imani da alqur'ani ba haka zaka zama ba sai ya zama aqidun su suna cin karo da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin abin da alqur'ani yace kai tsaye aqidun sun kore shi da yawa daga cikin abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kai tsaye sun kore kuma aqida su ce ta jahamiyanci abinda ake cewa jabariyanci wato jabariya wani reshe ne daga cikin jahamiya jabariya sune waɗanda suka tafi akan cewa duk abinda bawa ya aikata Allah ne ya sashi shi wa bawa bashi da wani zabi da zai zaba wa kansa wani imani ko ya zaba wa kansa kafirci ko ya zaba wa kansa salaha ko ya zaba wa kansa fajirci ko ya zaba wa kansa kaza kawai yadda ya samu kansa haka aka sashi dan ka bashi da ikon ya fita daga yanda Allah ya tsara masa ya hukunta masa mana bashi mashi'a dan haka in kafir yana kafirci Allah ne ya sa shi kafirci wannan aqidar jahamiyya ce alhalin Allah madaukakin sarki gashi na a cikin alqur'ani mai girma na cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani mai girma in yuriduna illa firara man yuridid dunya ko man arada al-akhirata aw wasa'a laha sa'yaha man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma yana dangantawa bayinsa da halittunsa niyoyinsu da nufinsu da irin mashi'arsu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur don haka idan aka ce mutum bashi da zabi komai Allah ne ya kidirta sashi to duk wannan abin da Allah ke faɗa a alqur'ani kenan drama ce ake shiryawa so shi yasa suka zama daban a addini muka zama daban har wasu cikin maluma suke ganin ba sa cikin kaso 72 nan domin ba su yi imani da alqur'ani da sunna ba irin su ne irin shi'a to na dan tsawaita domin malam shine yace wasu daga cikin malamai sun fitar da shi'a da jahamiyya daga cikin kashi 72 da suka rage yan wuta daga cikin wato rarrabuwar musulmai wato ba sa ma cikin waɗanda da ake kira su musulmai to shi yasa na dan yi muku bayani kadan dangane da su dan ku fahimci me yasa malam ya faɗi haka sannan sai malam yace wa sababur rafidati wa bi sababir rafidati kuma a dalilin yan shi'a ne su ne musabbabi ummul khaba'is hadatha shirku wa ibadatul qubur sanadin su ne shirka da bautar kaburbura ya samu asali a wannan al'umma wahum awwalu man banaha man bana alaiha almasajid kuma sune farkon wadanda suka gina masallatai a kaburbura dan shi'a kuma har yanzu har shi'ar garin nan na azare suna da wannan aqida ta bautar kaburbura ku duba ku ga yadda a makabartun mu suke zuwa suna gina kabari suna masa kwalliya suna masa ado kuma suna tafiya zuwa ga wannan kabarin mazan su da matan su su je zuwa wannan kabarin suna dukufa akan wannan kabarin suna girmama shi suna karrama shi suna neman alfarma saboda sun riga da sun nada shi wanda yayi shahada ba suna zuwa roƙa masa gafarar Allah bane suna zuwa neman alfarma ai tunda suka lakaba masa shahada aka sa masa tuta aka sa masa fulawa aka kada masa ganga da sharewa aka je aka binne shi ai shi baya bukata neman masa gafara ai shi sai dai aje neman alfarma wajen sa wannan bautar kabari ne bautar kabari ne kuma kar ka sha mamaki idan aka ce maka in sun je kan kabarin suna nafila kar ka sha mamaki kar ka yi mamaki idan an ce maka an ga wani dan shi'a a makabarta akan kabarin shahidi yana nafila kar ka sha mamaki ka je ka ga yadda wani kabari a Zaria suka je suka diba masa wani fili uban fili irin wanda ake dauka wa karfan MTN da Airtel suka je suka walde shi da tiles suka yi masa dakali suka yi wane ne da sauransu farin tiles haka aka je wurin nan aka kawata shi aka inganta shi kuma sannan aka sanya ranar da ake zuwa dan wanke shi da mopping dinsa da gyara shi haka kawai suka dora akan su bautar alkanta wannan waje na kabari bauta ce wannan ba sujjada akai ne ba sujjada ce kadai bauta wannan bauta ce kawata shi da daukan nauyin kyalkyala shi da daukan nauyin wato wanke shi da mopping dinsa akai akai har da sanya timetable masu yi wannan satin da masu yi lokaci kaza da kaza da kaza bauta ce me yasa ya mutu ya zama kashi ya zama kasa an bar labarin sa rayuwarsa ta tafi barzakhu duniya kan babu wani abu da ya rage inda sauran kansa aje araba gado amma me yasa za a dukufa akan kabarin ba a daina yi wa kabarin hidima ba bauta ce bauta ce duk wanda ya kare ya kare tsakaninku da shi sai addu'a ko a kabarin sa ko a gida ko a ina kuke tsakaninku da shi sai addu'a da neman masa gafara ubangiji amma idan kun zafi gurin da yake kun gine kuma yadda shi wani abu daban kuna zurga zurga akai bauta ce ɗan shi'a haka suke kuma wani abin da ba ku sani ba akwai wata shekara da muka matsa da yin magana akan yadda makabarta ake zuwa ake wasu kaburbura ana kawata su ana tiles ana sa gravels ana wane ne muka yi magana akai akwai wata shekara da nayi zafi a wani karatu cewa idan dai hakki ne suke da shi yasa suka je suke haka a cikin makabartar mu al'ummar musulmi to mu ba mu da hakkin ne saboda mu a musulunci haramun ne aiwa kabari haka haramun ne aiwa kabari haka kuma tunda makabartar mu ce to in suna da yancin su yi mu muna da yancin ba za a yi ba yancin waye yafi na wani ko kuma saboda sun fi mu hargowa da tsokala sai ana jin tsoron su ana ganin in an hana su za a yi rikici mu kuma ana ganin in an yi sai dai mu ta tsaki muna surutu nai kira da shugabanni da masu hannu da shuni su yi wa Allah su sama mana makabarta ko su sama musu makabarta a raba mana makabarta irin yadda aka raba mu da inyamurai a kristoci a raba mana makabarta to wannan dalilin da ire-irensa sai ya sa sai shugabanni sai suka yi kira sai suka hada mu wajen mutum bakwai in ba na mantawa daban-daban cikin waɗanda ake ganin cewa za su iya bada gudumawa a wannan batu. To haddani almajiri an lissafo malamai haddani almajiri a ciki sai aka ce kowa ya je shi ya zo da rubutu akan hukuncin jini da rubutu da kawata kabari a musulunci amma kar a fita daga mazhabar malikiya. Kowa zai yi rubutu kar ya fita daga mazhabar malikiya kuma haka aka yi. Ina iya tunawa malam Magajibafa Suleiman yana ciki, ina tunawa malam alkali Barhama yana ciki, ni ina ciki, akwai wasu, akwai a bangaren Izalamu ta Jos, duka an je an yi rubutu, kowa ya yi nasa rubutu kuma a mazhabar malikiya. Alhamdulillah tunda malikiya aka ce sai ya zama dukkan abin da muka rubuto shi gan ɗaya ne, kawai bambanci na kawai kowa irin tsarin rubutunsa shi ya bambanta, amma saƙonnin iri ɗaya ne. To akwai wakilin shi a ba zan gaya muku sunansa ba, malami ne cikin malamansu, shi kuma shi ma an gayyace shi. To shi sai ya zo shi babu rubutu, shi kadai ne bai yi rubutu ba, kowa da rubutunsa kuma kowa shi ya karanta rubutunsa, aka saurare shi. Ga babban na'ibin limamin fada yana zaune, ga wakilan mai martaba suna zaune, kowa ya karanta takaddarsa. Wannan bawan Allah sai ya fara ba da uzuri cewa ya yi tafiye-tafiye ne daga Mutaskum yake, ya je ina ya je ina, don haka bai samu dama ya yi rubutu ba. To amma abin da ake magana a kansa ma duka ai mai sauki ne, tunda dai ai makabarta ta fi gidan gwamnati ma daraja, ta fi bila ma daraja, amma bila ma an kawata ta an zurke da dan Muhammad. Zurke dan Muhammad, in ka san zurke dan Muhammad, zuciyata tana himma da dan shehu. Da haka in dai bila za a mata kaza, a mata farin fenti, a mata wane ne, to makabarta ta fi bila daraja, ta fi bila martaba, ta fi gidan gwamnati, ta fi kaza, ta fi kaza. Kuma sannan gashi nan ai a cikin Alkur'ani ma lanatahizanna alaihim masjida, kaza haka suke lanatahizanna, haka malamin nasu ma yake wata can bashi da kha, lanatahizanna alaihim masjida, haka a cikin Alkur'ani haka shi ya karama kallahu dala ya kuri ne magana. Kya malam ba muqabala aka zo, wani ce a wata amsa ce ya kamata a ce na bada ita, dan bai kamata a bari mu tashi da shubuha ba, tunda bai rubuto komai ba kuma ya zo da waɗansu bayanai da ya kamata mu bada amsa. Tunda yace aya ta Alkur'ani magana bila da gidan gwamnati, tace wannan kuma masu bada amsa, amma da aka ce ayar Alkur'ani mai girma, nace maganar da ake a cikin Alkur'ani na cewa lanattakhidanna alaihim masjida, lalle aya ce a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul kahfi, da Allah yake ba da labarin mutanen nan ashabul kahfi da yadda Allah ya nuna ikonsa da kudurarsa a kansu, suka kwanta bacci da ikon Allah sai da suka yi shekara 300 da shekara 9 suna bacci, amma suka tashi tamkar wannan baccin na wuni ɗaya suka yi, ko tamkar ma baccinsu bai kai ma wuni ɗaya ba. To waɗannan bayin Allah sun tashi a cikin al'ummar da tasu al'ummar ta shuɗe, zamanin da nasu zamanin ya shuɗe, dangin da nasu dangin sun shuɗe, ƙabilar da nasu ƙabilar ta shuɗe, hatta kuɗin da suke amfani da shi kuɗin tantin an bar yayinsa. Allah ya gwada ikonsa a kansu, don haka bayan ya gama jarrabawa su subhanahu wataala, ya gwada nuna aya da su, ya kuma shafe su, Allah ta'ala ya karbi rayuwarsu. Da ya karbi rayuwarsu, sun samu daraja da karbuwa a wannan al'ummar lokacin, saboda sun zo da abun mamaki. Sai ya zama ana a wancan lokacin, sai ana tattauna yaya za a yi da kabarinsu don a martaba su. Shine wasu ƴan manyan gari da suka yi rinjaye, shine Allah ya ce qala alladhina ghalabu ala amrihim, waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin, suka yi rinjaye akan shugabancin gari, suka ce kawai mun riga da mun yanke shawara, lanattakhilanna alaihim masjida, masallaci zamu yi akan kabarinsu kawai saboda alfarma. Masallaci fa irin nasu na wancan lokacin, ba irin naku wannan. To na farko labari fa ake bayarwa na abin da ya faru, ba ce akai Allah ya ce ya ba su shawara, ko Allah ya ba su hukunci ku masallaci, ba ce akai annabin wannan lokacin ya ce mai masallaci ba, ƴan gari ne fa, shugabannin gari suka shawara ga abin da za su yi. Sannan kuma abin da ya faru a wancan lokacin wata shari'a ce daban wasu mutane ne, yanzu mu wata shari'a ce daban ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nace musu to a ka'idar usul, malamin usulul fiqh ka'ida ce sananniya ga dukkan wanda yake karatu, dan na sa masa kusa inci tara. Nace ga dukkan wanda yake karatu ya san ilimin usul, cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yukhalifu, shari'ar waɗanda suka gabace mu tana zama shari'ar mu, matukar shari'ar mu bata zo da sabaninta ba. Don haka idan a wancan lokacin ma ginin masallaci akan kabari shari'a ce ta wani annabi, to shari'ar annabin mu ta shafe wacce shari'a. Don haka mu a shari'ar mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana, tunda ya hana wancan ya zama labari. Don haka ba za a yi aiki da wannan ba. Na ce iya abin da nake so na bayani kenan, Allah ya taimaki alƙalan wannan abinan wannan gasa, domin kar a tashi da shubha. Haka aka tashi aka ce to za a je a gabatar da takaddunmu, za a fitar da hukunci. To ni dai har yau ban sake jin wani labari ba, ban sake jin wani labari ba. Allah ya sauke, Allah ya kyauta. Don haka a takaice dai a wannan zaman, wannan bawan Allah ya dage ne akan abin da suke yi daidai ne, shari'a ce. To yanzu a nan malam ɗan Abdulwahab ka ce ya musu sharri. To har yanzu ɗin kenan, har yanzu suna da wannan aƙidar ta bautar kabari, ta yin sallah akan kabari, ta mayar da kabari wajen sallah, suna da wannan aƙidar ƴan Shi'a har gobe, har gobe. Ba ka ganin su mazansu da matansu, mazansu da matansu ba ka ganin su suna tafiya makawarta? Shi yasa in ka je Madina za ka ga su ake fafara a makabatar Baqi'a, a Baqi'a fafarar su ake, kaga suna ta zurga-zurga matayensu mutanen Iran ɗin nan, da lullubi haka kaga suna ta zurga-zurga suna leke, suna ba za a basu ba, basu mutunci in sun je kan kabari, basu mutunci. To can kuma sunna ake, ƴan sanda suna nan, ahalin sunna ba za su bari ba. Don haka ba ƴan Shi'a da ta isa ta ɗebi mayafi faya-faya-faya ta shiga makabarta a Madina, wallahi ba za a barta ba, koranta za a yi. Athaniyata ashrata, mas'ala ta goma sha biyu, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallama mai shiddatin naz'i, mun ji irin jarrabawa da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsananin gargara, yayin da Annabi alaihi salatu wasallam ya samu kansa a cikin yanayi mai tsanani lokacin da wato ya zo ihtidari, wato lokacin da aka zo karbar ransa. Mun karanta yadda yake daukar riga, wato ake bashi riga da danshi ya dora a fiskarsa dan ya ji dama dama na irin zafin da yake ji da irin zugi da yake ji. Amma nan da nan saboda zafi, saboda tsananin zafin da ke jikinsa da tirin zafi, nan da nan sai rigar sai ta bushe. Idan ta danshin ta ya tafi sai ta dau zafi har sai numfashinsa, tunda numfashi ma zafi ne da shi, kuma babu danshi a jikin riga, don haka sai numfashin sai ya fara takura shi, sai ya daye rigar ya cire ta, sai a sake jika ta sai ya mayarta saboda halin da ya samu kansa. Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, da ta ga yanayin da babanta yake ciki a wannan lokacin, sai ta fashe da kuka, sai ta fashe da kuka. Amma annabi alaihi salatu wassalam sai ya lallashe ta, tana cewa wa karba abata, wayyo ciwon babana, baba ya gamu da ciwo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la karba ala abiki ba'da al-yawm, yace a bayan yau babu sauran ciwo babanki. Iya na wannan lokacin ne in ya wuce shi, kenan ya wuce shi, kuma mai wucewa. Dan haka annabi alaihi salatu wassalam ya gamu da shidda kafin Allah ya karbi rayuwarsa. Dan haka ba alama ce daga cikin alamomi na mummunar cikawa ba idan mutum ya zo cikawa ya gamu da shidda wajen cikawa. Shi zaren rai cikin sauki ko zaren rai cikin tsanani, shi mai mutuwa a zaren ran ne yake ji, ba wai a zafin ciwo ba. Zafin ciwo daban, zafin zare rai kuma daban. Amma duk lokacin da mumini ma nan da nan saboda zafi, saboda tsananin zafin da ke jikinsa, tirin zafi, nan da nan sai rigar sai ta bushe. Idan ta danshin ta ya tafi sai ta dau zafi har sai numfashinsa, tunda numfashi ma zafi ne da shi, kuma babu danshi a jikin riga, don haka sai numfashin sai ya fara takura shi, sai ya daye rigar ya cire ta, sai a sake jika ta sai mai ta saboda halin da ya samu kansa. Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, da ta ga yanayin da babanta yake ciki a wannan lokacin, sai ta fashe da kuka, sai ta fashe da kuka. Amma annabi alaihi salatu wassalam sai ya lallashe ta, tana cewa wa karba abata, wayyo ciwon babana, baba ya gamu da ciwo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la karba ala abiki ba'da al-yawm, yace a bayan yau babu sauran ciwo babanki. Iya na wannan lokacin ne in ya wuce shi, kenan ya wuce shi, kuma mai wucewa. Dan haka annabi alaihi salatu wassalam ya gamu da shidda kafin Allah ya karbi rayuwarsa. Don haka ba alama ce daga cikin alamomi na mummunar cikawa ba idan mutum ya zo cikawa ya gamu da shidda wajen cikawa. Shi zaren rai cikin sauki ko zaren rai cikin tsanani, shi mai mutuwa a zaren ran ne yake ji, ba wai a zafin ciwo ba. Zafin ciwo daban, zafin zare rai kuma daban. Amma duk lokacin da mumini ya kuma da wani ciwo ko wani zogi ko wani raɗaɗi ko wata musiba ko ɓacin rai ne, to lada ne a gare shi da kuma ɗaukar daraja. Allah ya sa mu cika da imani. As-salihata 'ashrata, mas'ala ta 13, ma ukrima bihi min al-khulla, yanda aka karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan matsayi na khulla, badalantaka. Yayin da Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim Khalil, wanda gabaninsa bai ambaci irin wannan matsayi ga wani annabi ba, sannan a bayan annabi Ibrahim an yi annabawa, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ambaci irin wannan matsayi a wani annabi ba, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai ya zama
dalili na shari'a da yazo mana akan hulla Allah madaukakin sarki ya riki annabi Ibrahim ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi na hulla matsayi ne na wato ololuwa matsayi ne na ƙarshe daraja mafi daukaka da Allah yake bayarwa a cikin bayinsa ya ba annabi Ibrahim ya ba annabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan haka Allah subhanahu wataala ya daukake shi dan haka daga cikin daukakar da Allah ya masa akwai wannan daukaka daga cikin daukaka da yayi masa akwai kasancewarsa ya rufe manzanci da annabta shi daga cikin daukakar da yayi masa da ya sanya shi cikin ulul azmi min ar-rusul shi manzo ne a cikin manzon ma akwai biyar zababbu kuma yana cikin su daga cikin daukakar da Allah madaukakin sarki yayi masa da ya sanya shari'arsa ta shafe sauran shari'o'i ya sanya littafinsa ya kawar da sauran littafa sannan daga cikin wato daukakar da Allah ta'ala yayi masa da ya sanya al'ummarsa ta zama mafificiya akan sauran al'ummomi kuma al'ummarsa ta zama ita ce mafi karban sakon Allah daga cikin sauran al'ummomi mafi zaɓin al'umma da Allah ya yi a cikin halittun da ya yi a ban ƙasa ita ce wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗaukakar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi matsayi na babban ceto ranar alkiyama ranar da ya yi fushi fushin da ba zai saurari kowa ba fushin da annabawa da manzanni da mala'iku suke tsoron su je gare shi sarkakakken sarki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne kadai Allah zai ba shi lasisi da kuma iko da dama ta isa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya roƙi alfarma a saurari halittu a yi musu isabi wannan ana ce masa babban ceto mun karanta da Qur'ani annabi alaihi salatu wasalam shi ke da wannan matsayi sannan shi ke da matsayi na shiga aljanna karon farko gabanin kowa ya shiga shi ne wanda yake buɗe aljanna ma'ana shi yake buɗe aljanna da shiga gabanin annabawa da manzanni da al'ummomin su shiga aljanna sannan daga cikin matsayin da Allah ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda yake a matsayi na al-maqamul mahmud wani matsayi ne na ƙololuwa da Allah yake bayarwa a lahira wani kambune na girma da Allah yake bayarwa wannan matsayi yana nan guda ɗaya ne Allah ya tanade shi wa mutum ɗaya ne cikin bayinsa zababbu annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk sanda aka kira sallah ku roƙa min Allah wannan matsayi don ina jin ni ne to ashi ne ashi ne shi wani maqami ne da Allah ta'ala ya tanada ga wani bashar daga cikin bayinsa zuriyar annabi Adam ya ce ku roƙa mini Allah ina fatan na zamani ne mai wannan matsayi to ai shi ira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi dan haka shi yasa ba ai ba ba za ai ba ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi matsayin da bai ba kowa ba darajojinsa a wajen Allah suna da yawa shi yasa Allah ya ce wa rafa'na ka makana aliyya wa rafa'nahu makana aliyya na kowane annabi Musa wa rafa'na laka dhikrak Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak wato mun ɗaukaki ambatonka haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi na ƙarshe a nan duniya da gobe kiyama don haka ya fi ƙarfin kowa balle wani jakin fasto balle wani jaki gidahumi wawa yanzu ya samu sunan annabi sallallahu alaihi wasallama duk matsayin annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi yaga cewa wai zai iya hawan kawara ya faɗi bakakken maganganu na fatanci ga janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan Allah bai masa arzikin tuba ya yi imani kafin mutuwa ba to sai ya wulakanta a duniya kafin lafiya domin Allah baya barin masu musgunawa janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su kare lafiya Allah da kansa yake karba wa ma'aiki fara. Dan haka ko dai yayi imani musuluncin sa ya kawar da fushin Allah a kansa, ko kuma ya ci gaba da kafircin sa yayi mutuwar kwando, ya wulakanta a duniya, sannan kuma daga mutuwar sa zai fara kankanin fitinar da ya dasa wa kansa a gidan duniya. Sai ya kwammace ya mutu iya kafirin sa, bai taba janibin ma'aiki ba, akan ya mutu da wannan musiba a kansa. Azabarta fitinar da ke ciki ta fi ta kafircin da ya yi. Don haka Annabi alaihi salatu wassalam matsayinsa ya wuce a masa fatanci. Kuma mu al'ummar musulmi matsayinsa a wajenmu ba za mu iya haƙuri idan mun san masa fatanci ba. Ba za mu iya haƙura ba. Ko da akwai hukuma wanda abin da ya fi dacewa shi ne wanda ya masa fatanci a kai shi ga hukuma, hukuma ta ɗau mataki a kansa. Amma abubuwa guda biyu za su iya hana ka. Abu na farko, idan hukumar ba za ta iya ɗaukan matakin ba, ba za a bar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranya a banza ba. Sannan abu na biyu, idan irin wannan al'amari ya fara yawaita ta yadda ya wuce mutum ɗaya, ya wuce mutum biyu, ya wuce garin can, ya wuce garin can, ya bi garuruwa, idan abin ya fara zama haka, to mu ba za mu iya bari ana bata janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wai muna haƙuri ba. Ai ba haƙƙinmu bane, ai ba haƙƙinmu bane, ba haƙƙinmu bane, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani bawan Allah yana da wata baiwa, tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ja mata kunne, ya mata fada ta bari ta ci, ya mata fada ta bari ta ci, ran da kwanan ta ya kare ta saki. Inda baiwar sa ce ya shimfiɗa ta a kar, ya ɗauko diga. Ai ka san diga, diga ya ɗora tsinin digar a kan ruwan cikinta, kawai yake shingiɗa a kan ita, ya furta har ƙashin bayan, har ƙasa ta mutu. Aka kai shi ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kira shi, me ta ma ka kashe ta? Yace zagin ka take, kuma na ce ta bari ta ki ta bari, yau da kwanan ta ya kare ta kuma. Annabi alaihi salatu wassalam ce ka kar banza, ka kar banza. Da haka lokacin ina ne kotu? Ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kotun ma sai da aka gama ta samu labari. Allah ka samu cika da imani. الرابعة عشرة مسألة تقوم شعوره التصريح بأنها أعلى من المحبة يندكرات يبين من تشوى وأن مسأين خلة يا مسأين محبة وأن مسأين خلة يا مسأين محبة محبة سويا خلة بدأ أن تكا دهك حبيب مسوي Khalil badadi, matsayin Khalil ya fi na masoyi, domin shi masoyi ana iya samun masoyi fiye da ɗaya. Ba shi yasa suka ga namiji ya yi mace biyu ba, ya yi mace uku, ya yi mace huɗu, kuma duk yana son su. Kuma inda za a bar shi zai ƙara, zuciyar akwai space. An taka masa birki ne saboda yau da gobe, amma zuciyar akwai space. Su kansu mata za ka ga tana da saurayi a nan garin, tana da shi a jama'a, tana da shi a Kano, tana da kuma ɗan kawunta a ƙauye. Ita mahabba, ita soyayya tana da kasuwa. Amma khulla, khulla wani so ne guda ɗaya wanda baya ɗaiɗaituwa. Shi yasa a haƙƙin Allah, Allah zai iya yin khalilai fiye da ɗaya. Amma a haƙƙin bawan Allah ba wanda zai iya yin khalili fiye da ɗaya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce zai yiwu ki riƙi wani, to da na ɗauki Abubakar, amma ba zai yiwu ba. Gurbin guda ɗaya ne na Allah, don haka kai ma wannan hullar a zuciyarka ta Allah ce, ba hali ka yi wani khalil. Sannan al-khamisa ta ashirata mas'ala ta goma sha biyar, at-tasrihu bi anna at-tasdiqa wa bi anna as-siddiqa afdalus sahaba. Mun ji a fili cewa As-Siddiq Abubakar Siddiq afdalus sahaba shine mafificin sahabbai shine mafi darajar sahabbai sai na muka samu annan karatu gashi nan a fili annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi a cikin al'umma ta riki badadi ba da a ce zai yi a ce nayi badadi a cikin al'umma ta da Abubakar ne to tunda badadi gurbi ne na soyayya ta kololuwa kuma yace da Abubakar ne bayata me zamu dauka anan cewa kenan ya kusan Abubakar a cikin sahabban sa sama da kowa to menene zai sa ya so Abubakar sama da kowa falalarsa shi kansa son nasa fiye da kowa falalaci kuma ba abin da zai sa ya samu gulbi a zuciyar manzo Allah sallama ta irin wannan soyayya sai me sai falalarsa dan haka wannan ya nuna maka fifikon Abubakar akan sauran sahabbai sannan as-salisata asharata mas'ala ta 16 al-isharatu ila khilafati manzo Allah sallama anan fa ya mana nuni zuwa ga khalifancin Abubakar kwana biyar kan ya rasu ya mana nuni zuwa ga khalifancin Abubakar in ba haka ba yaushe kwana biyar kafin ya rasu zai yi irin wannan kirari ba Abubakar ishara yake kwana biyar ya koma ga Allah yace da a ce a cikin al'umma ta dariki wani masoyi na kololuwa bayan Allah a ce ina da wannan dama da na dauki Abubakar ha sai ya rasu kuma sai a ce Abubakar ya koma baya waye ku cancanta da yazo kuma gurbin sa shine wannan kalam wa'id sunan wani shaku kalma daya ba wata ta baba ba jayayya abinda yasa za ku ji shi'a suna against wannan mas'ala suna rigima da jayayya shine abinda na ambata muku a baya littafin mu ba iri daya bane su ma inda hadisan su sune waɗannan da su ma abinda za su rika kira to su ba waɗannan ne hadisan su ba su hadisan su kirkira suka yi sun sha wahala ba sun sha wahala saboda kirkira suka yi suka tsara addinin sosai irin yadda ake gina ADC yanzu haka suke kirkira addinin su suka tsara shi suka yi masa littattafa irin nasu suka yi harwayoyi suna nan karerai kuma jinjin karerai a in ba dan Allah ya sa karatunmu na sunna yana da yawa ba kuma mun kusan mu san shi ba da in muka ɗauko wani karatun shi'a muka saka kawai ba shi da amfani ne ba wata karuwa shirme ne kawai za mu bata marukuci awa guda ana karanta shirme amma inda za mu gwada sa littafin su guda ɗaya mu rika karantowa in za a karanto hadisai goma sai kaji a goman nan wasu suna gogan wasu karo kawai karo kararau kararau haka addini yake ba matala da karerai da waɗansu tare ha tare hai da waɗansu ibadu da za ka sha mamakin su in a ce ma daren Rajab dare na farko an rawaito daga Ja'farus Sadiq daren farko na Rajab za a yi raka'a 19 raka'a ta farko za a karanta Fatiha an karanta Fatiha za a karanta inna anzalallahu kafa 19 raka'a ta biyu za a karanta kaza raka'a ta kaza za a karanta kaza a cika ka da shirme to in ka saba sallah da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fara ta karfe to da ba irin sallar annabi bace kwata-kwata ba irin sallar musulunci bace to shi yasa za ku ga duk ba su yarda da waɗannan abubuwan ba gashi hadisai sun faɗa alqur'ani yayi ishara kuma haka ne ya faru aka zo sahabbai suka yi tarayya akan Abubakar haka yayi khalifancin sa har Allah ya kafa rayuwarsa ba runto ba rigima sahabbai ba runto ba rigima Umar yayi Umar sai da shekara 10
ba runto ba rigima. Usman yayi shi ya fesa dadewa ba runto ba rigima. Sannan Ali ya karba ba runto ba rigima. Gudun nan haka aka yi ba wata rigima ba komai. Haka aka yi gudun nan a jere yadda karatu ya zo da su haka kuma waƙi'in ma haka ya faru. A karatun sunna haka suke a jere. A khalifancin mu haka Allah ya kawo su a jere. To amma tunda karatun mu da su ba irin ɗaya bane. Littafin mu ba irin ɗaya bane. Sharawa ba irin ɗaya bace. Shikenan suka je abin da ya faru ma suka ce ƙarya ne. Suka ce ƙarya ne. Yanzu dan Allah akwai amfani yanzu ka zo kana rigima kana cewa baka yarda Buhari shugaban ƙasa ba. Kai baka yarda ba. Kai baka yarda ba kana zanga zanga baka yarda ba shugaban ƙasa ba ne yanzu. Yayi takwas har ya koma ga Allah yanzu dan Allah ba wata lokaci kake yi ba. Ai ga hanyi ba. To ko da ce balle ai wani. Ai ga hanyi ya wuce. Kace kuma kai baka yarda ba. Mutum dan Allah an manta tabbai ba akwai wanda zai ce abin da ya faru ce bai da shi ba. Ya riga ya faru ce kike yarda ba. Ko ba shi da ikon a sake. Ai kawai ka wuce gaba kanka ci gaba da hidimomin ka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Abin da muka yi daidai Allah ka tara mu aladan sa. Abin da zai fi sore Allah ka gafarta mana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. على حبيبي المصطفى نبينا محمد نبي الله wa alihi wa sahbihi wani ce dan Allah malai ina neman addu'ar ka da sauran yan uwa dana yana asibiti bashi da lafiya da fatan Allah ya bashi lafiya ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya sa zakan jiki Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kafadansa Allah kuma ya baka ladan dawainiya ya kuma sauƙaƙe maka wannan dawainiya wannan yana bara addu'a ta da sauran yan uwa da dabai yana so za su bude sabon shagon su na kafinta a garin Gadau Allah ya sa albarka a ciki kuma ya sa da su da alkhairan da ke ciki ubangiji Allah ya sa albarka a cikin wannan kasuwanci naku ya sa a bude a sa'a kuma Allah ya sa hanyar arziki shi Allah ya sa da ku da alkhairan da ke ciki ya kuma tsare ku daga dukkan sharri da ke ciki wannan kuma yace yana neman shawara a yadda ya kamata yayi yana gun sana'arsa ya zanci kudin wani to akwai wasu mutum hudu da aka yi ciniki da su da ake zamanin ko su ne suka yasar da wannan wurin to wasu ciki sun ce ba su bane wasu sun ce ba za su iya fahimta ba ko kudin su bane yanzu dai a kudin an ajiye kudin to ba wanda ban fahimta ba shine a cikin mutum kudin da yake nan an musu cikiya wasu suka ce ba nasu bane wasu kuma suka ce ba za su iya sani ba idan a cikin su ne to da wanda yake ba nasu bane da wanda yake ba zai iya sani ba duka waɗannan kenan ba nasu bane wanda in nasa ne ai da zai iya sanin cewa nasa ne yace ba zai iya sani ba kuma ai ba za mu iya dauka da wannan dalilin dauka a bashi ba don haka kuɗi dai har yanzu ba a samu mai suwa sai ka ci gaba da ajiye kuɗi tunda kai kana da wani wuri ne da za a iya zuwa nema wajenka to sai ka ci gaba da ajiye wannan kuɗi har Allah ta'ala ya kawo masu wannan kuɗi ka'idar cikiya shekara guda ne shi ne ka'idar cikiya a musulunci to idan muhimmancin kuɗin da yawansu ya kai mai su sai damu kuma zai yi cikiyarsu kuma zai iya biyo sawu nemansu to wannan ka ci gaba da ajiye su har Allah ya kawo musu idan kuma yawansu da muhimmancinsu bai kai da su ya biyo sawu ba wala'alla dubu ɗaya ne ko dubu biyu ko ɗari biyar ko na ku ya kama da haka wanda ba lallai ne mai su ya dawo yana bin shaguna
ina tambayan wannan kudi ba to irin wannan sai kai sadaka da su Allah ya kai masa ladansa amma duk lokacin da kuma ya dawo din ko wani ciniki ya kawo shi sai ni kan ba anan je ba da wata dubuna biyu ba ka tabbatar da cewa shine sai ka dauko tunda kasuwa kake sai ka bashi kayan sa sadakar arzuka maka mutum yana iya aiki na alkhairi ko azumin nafila ko na sita Shawwal ya yi tawassuli da ladan zuwa ga iyayensa a kabarinsu to in ka ce tawassuli kana nufin tsani abinda kuma kake nufi kyauta kyautan ladan tawassuli kuma tsani shi tawassuli addu'a ake yin sa eh wannan kuma kana nufin kyautan ladan ba zai iya ba gaskiya abinda ake yi a madadin mamaci wanda ya rasu da ibada wanda ya zo a shari'a ko dai sadaka ko umra ko haji sai addu'a abinda ba wannan ba ko sallah ko azumi ko karatun alqur'ani malamai sun tattauna akai sabani akan sa kuma saboda rashin samun dalili da yace ayi kuma tunda ibada ce ibada in ba dalili da yace ayi ta wannan da shi ba dai don haka abin da ya kamata shine in akwai halin sadaka kai sadaka mun wacinka in babu halin sadaka ka ci gaba da addu'a dama ita anai yawa amma wannan hanyoyi kar ku rika daukar su kuna bibiyar su a harakin girona ba a cikin addini wanda kuma da ba za a iya rike ta ba Allah ta'ala alam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana mana jagora ya aminta da mu a wannan kasa ta mu albarka ya ba mu lafiya da zama lafiya ya shirya mana shugabannin mu ya dora hannayen su akan daidai ya sanya mu a cikin zukatansu Allah ya sanya damuwar mu da damuwar su bukatun su da bukatun su Allah subhanahu wataala ya ba su mashawarta na kwarai Allah subhanahu wataala ya sanya albarkaci dukkan mu da ya ba mu iyalan mu da zuriyar mu da ayyukan mu da sana'o'in mu Allah ta'ala ya sanya mana albarka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa salamun ala al-muslimin alhamdulillahi rabbil alamin.